بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا علم الأكيد يسألك هذا مو وأنا يمشينا لتنين 20 دتقص قوة ربيع الآخر الشكرة تدبو ليلة دليه دولة 40 دبين هجرا منذ صلى الله عليه وسلم عند شين شاهد قوة شابيو الشكرة تدبو بيد 20 الإساف الميلادية وأنا شين زمان منا قوم شا هدوكينا نعم تتونا ودوميكي أكن سنة دفللر تادا تاريهن إنكارن تادا ماسو إنكارن دشبهو هنسو da kuma wato bada amsa akan abubuwan da suke tafiya akan su na rashin yadda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda muka yi alƙawari, yau insha Allah ta'ala za mu tattauna akan ɗaya daga cikin kuma mafi tasiri a cikin ƙungiyoyi a tarihin musulunci baki ɗaya wajen inkarin sunna da rage mata muhimmanci da ma ajiye ta a gefe wajen gina matsaloli na aqida da ma sauran abubuwa. Wannan kungiya ita ce kungiyar Mu'tazila daga cikin ahlul kalam. Ni magana akan ilmul kalam, tarihin sa, me ake nufi da shi. Duka dai tafiyar da gaggawa muke yin ta sosai, ba zai yiwu dama a irin wannan zaman a ce an yi maganganun da za su iya gamsarwa ta kowane fanni akan waɗannan al'amura ba. Harka ce dama ta ɗaliban ilimi, kuma musamman ma ko ɗaliban ilimin, magana ce ta bahasi da bincike da kuma karatun aji mai zurfi. Don ba matsaloli ne da za a yi wa'azi a kansu ba galibi, illa dai a bada tarihi ga yadda waɗannan suka taso, ga yadda wannan suka taso. Idan ba mu manta ba akan abin da ya shafi ilmul kalam, zancen da muka yi, akwai ƙungiyoyi da yawa da suke wakiltar wannan fage na ilmul kalam. To amma farkonsu kuma mafi tasirinsu su ne wannan kungiyar da za mu tattauna a kansu, wanda ake cewa Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila haka ake kiransu, sunan jama'ar ne Al-Mu'tazila. Za mu ji dama kamar da kullum mukan ambata kungiyoyi da yawa a tarihin musulunci, sunansu yakan koma ko zuwa ga wani aiki ko kuma zuwa ga wani shugaba da suke bi. Kowai zama sunan shugaban da shi daga nan aka samu sunan kungiyar wanda ya kafa. Wasu kuma za ku ga, kamar misali yanzu an ce Jahmiya, mabiyawa Jahm ibn Safwan, yawwa Ash'ariya, mabiya Abul Hasan al-Ash'ari. To amma irin su Mu'tazila su suna ne na fikirar na tafiyar ita kanta, ba suna ne na shugaban tafiyar ba. Kuma lafazi ne da malaman ilimin maqalatul firq suke cewa khusumun Mu'tazila su suka sa musu wannan sunan. Za mu zo mu ji dai insha Allah, ba na son mu ɗau lokaci mai yawa akai, amma wajen abin da ya shafi bayanin mai ake nufi da ita firqa din, dole ne ya zama an shiga irin wannan zance din. In a zubancen kalmar i'tizali, ma'anarta dama shi ne gusawa da nisanta da ciruwa da bari da barranta da raba riga, raba gari kamar da ake cewa, ko a yi hannun riga. Duk dai ma'anarsa shi ne mutum yana tare sai ya koma gefe, bayan da yana tare da jama'a, shi ne lafazin abin da ake nufi. Suna cewa asali wannan suna an yi itlaƙinsa ne, kamar da na san dai ɗaliban ilimi da yawa duk sun sani, a lokacin da Wasil ibn Ata wanda shi ne ake danganawa shugabancin wannan fikira, wannan tunani na i'tizali, shi ne shugabansa. Duka malaman ilmu maqalatul firq galibi wannan ra'ayin suke ambatawa, cewa Wasil ibn Atha, ko in ce wani shi ne ra'ayi mafi yawa, akwai wani ra'ayin daban ba wannan ba. Wasu su ce Amr ibn Ubaid ne shugaban, wasu su ce Wasil ibn Atha, amma dai na Wasil din ya fi yawa a gurin mafi yawan malamai. Wata rana ya zo wurin Al-Hasan al-Basri, tunda wannan aqida ta i'tizali ta samu asali ne dama a garin Basra. Akwai Mu'tazila daga baya aka samu a garin Baghdad, amma na Basra din su ne asali, kuma har shugabancin daga baya wurinsu ya koma daliban Abu Ali al-Jubba'i da Abu Hashim al-Jubba'i, Abu Abdullahi al-Basri, wanda su ne manyan malamai na su Al-Qadi Abdul Jabbar, wanda ya zo ya rubuce-rubuce da shi da irinsu Abu al-Qasim al-Balkhi, duk waɗannan ne manya-manyan malaman mazhabar Mu'tazila ne. To duk zancen a Basra suke cewa ya faru lokacin da shi Wasil ibn Atha ya zo majalisin Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri kuma kun sani yana cikin tabi'ai, da suka zauna da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya riwaya daga gare su. To yana da majalisi da yake karantarwa a cikin masallacin Basra. To ana tattaunawa ta ilimi, sai wani ya tambaya akan hukuncin murtakibul kabira. Nan ce murtakibul kabira shine mutumin da ya aikata kaba'irul dhunub, ko kabiratun min kaba'irul dhunub, wato wanda ya aikata wani laifi babba daga cikin manya-manyan laifuka waɗanda wa'idi ya zo a kansu, ko la'ana ko wata azaba da makamancin wannan, wanda dai shine babit din da malamai suka ce ana kiran zunubi a matsayin kabira. To sai ya tambaya a kansa kafin Abul Hasan, ko in ce kafin Al-Hasan al-Basri ya ba da amsa, sai shi Wasil ibn Atha ya ce, mu a wurinmu wanda duk ya aikata irin wannan aiki kuma ya mutu a kai, to laysa mu'minan wa laysa kafiran bal huwa fi manzila bainal manzilatayn. Wani abin da yawa malaman firak suke ambatawa kenan. Wasu kuma sun ambaci sigar yadda abin ya zo kamar ba haka ba, suna cewa ana tattaunawa ne ta ilimi tsakanin ɓangarori da yawa. Wasu kamar Khawarijawa sai suka ce ai duk wanda ya aikata zunubi babba to ya zama kafiri mushriki. Kafiri ne shi, mushriki ne, tare da haka kuma fasiki ne shi. Murji'a kuma suka ce mumini ne shi, ba fasiki ba, mumini ne ba kafiri ba ne, amma kuma fasiki ne. In ji murji'a suka ce ba za a ce masa kafiri ba, amma kuma fasiki ne. Zaidiyya da Ibadiyya su kuma suka ce kafiri ne kufra ni'mati, amma kuma fasiki ne. To shine wai sai Wasil ibn Atha ya ce, to duk abin da kuka ambata na imani, yau an tambayi Al-Hasan al-Basri da dalibansa a wurin, su kuma suka ce mumini ne ko kuma musulmi ne amma fasiki ne. To shine wai sai Wasil ibn Atha ya ce, to ba za mu karbi waɗancan abubuwan da kuka yi saɓani a kai ba, mu za mu ɗauki abin da kuka yi ittifaƙi, don dukkan ku kun ce masa fasiki, to ba za mu ce fasiki. Amma sauran abubuwan, da mai cewa mumini, da mai cewa munafiki, da mai cewa kafiri, da mai cewa musulmi, duk mun bar muku kayanku. Sai ce za mu kira shi fasiki, kuma amma zai dawwama a wuta. Wasu malaman haka suka ambata cewa wannan shi ne sababin da ya jawo aka samu wannan saɓani. Ba na san da ya mai nisa akan wannan, ko zurfi akan wannan matsalar, kanta shi mana lokaci mai yawa. Wannan na ɗaliban ilimi ne masu son bincike da yawa a kai. Asali dai an yi wannan ƙungiya da ake kira Mu'tazila, amma kamar yadda muka sani kungiyoyi a addini ba irin kungiyoyi ne na zamaninmu da za a zauna a yi meeting a zabu shugaba da secretary da ma'aji da financial secretary da sauransu ba a yi ta tafiya. Yawwa, kungiyoyi a asali irin waɗannan dama sukan faru ne ta hanyar ra'ayi, wani mutum ɗaya ya faɗa sai wani ya zo ya haɗu da shi a haka har suka kafa usul. Shi yasa ake cewa shi Wasil ibn Atta daga nan sai ya tashi ya bar majalisar Al-Hasan al-Basri sai ya koma gindin Sariya, ginshiki daga cikin ginshikan masallaci, shi ma ya kafa majalisinsa yana tara ɗalibai yana koyar da su, bayan ko ga malaminsa Al-Hasan al-Basri ya yi watsi da shi. Wasu kuma malaman suka ce Qatada ibn Du'ama as-Sadusi shi ne ya sa musu suna Al-Mu'tazila, da ya zo wata rana ya ga majalisi an yi guda biyu, Wasil da yana wurinsa daban ga Al-Hasan al-Basri, sai ce fa ha'ula'i mu'tazila, waɗancan su ne mu'tazila saboda sun bar majalisar Al-Hasan al-Basri. Maganganun dai suna da yawa kamar yadda na ambata mana, amma wannan dai shi ne asalin zancen cewa ana kiransu mu'tazila ne daga wannan suna na cewa sun ɓantare, sun fita daga taron jama'a daga majalisin Al-Hasan al-Basri sun kafa tasu tafiyar daban. Daga nan kuma shi Wasil ibn Atta ya fara ilmantarwa, yana karantarwa, ko in ce ya fara yin bayanansa na ilmul kalami, kuma yana jan mutane. Shi yasa har wasu suka ce shi ne ma farkon wanda ya kafa makaranta ta ilmul kalam, domin a tsarance a ce ga makaranta da ake ilmantar da irin wannan ai ta musu akan harkokin aqida, to wannan tawasil din ita ce farkon wanda aka samu. To wannan abin da ya shafi wannan kafuwa kenan. Akwai abin da ya shafi kuma asali din na maganar mai dalilin da yasa suka asalin sunan mai yasa aka sanya shi, wannan ina ga shi ma ba sai mun shiga da zurfi ba. Babban abin da zamu magana akai shine usul din da suka gino akai, wannan shine yake da alaka da aqida. Kafin daga baya sai mu zo mu magana akan matsayin su dangane da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su waɗannan mutane da ake cewa mu'tazilawa, kafin mu shiga zancen usul din da suka yadda da su, mun sani zancen farko da ya hada har ya raba su da sauran mutane ai kun ga wannan aqida ce da aka yi magana akan hukuncin wanda ya aikata babban zunubi, ko don haka ita ce fikira ta farko daga cikin usul din da ta fara fitowa. Duk sauran bayan wannan ne aka zo aka gina su a hankali a hankali. Wasu ma suna cewa Wasil ibn Atta abin da ya fara fitarwa shine wannan abin da ya shafi inkarin kaddara da maganar al-adl da kore kaddara, Amr ibn Ubayd ne ya zo musu da shi. Haka kuma sauran abubuwan suka harhaɗu sakamakon tattaunawa da musu da jayayya, wanda dama shi ne asalin abin da ake gina a aqidun a kai, ko da shi ne dalilin da daga shi ake amfani a fito da abin da za a yi imani da shi a ɓangarensu. Ba kallon Qur'ani ake ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kafin a kafa hujja, a'a, abin da ya fi dacewa da hankali, hankali kuma irin nasu a lokacin da suke tattaunawa. To wannan abin da ya shafi kafuwar kenan. Usul din guda biyar ne, guda biyar, kuma ɗaliban ilimi dai da suke sauraron karatuka kuma suke buɗe littafi suna karantawa, na san duk sun san waɗannan usul din guda biyar: at-tauhid wal-adl wal-manzila bayna al-manzilatayn wal-amr bil-ma'ruf والنهي عن المنكر والوعد والوعيد. waɗannan su ne abubuwa guda biyar, a kansu aka gina wannan fikira ta ƙungiyar da ake kira mu'tazilawa. Za mu ɗan bayani a dunƙule me ake nufi da waɗannan aƙidu guda biyar da kuma mahangarsu a kan haka, ba tare da mun zurfafa zancen ba saboda ba mahallinsa ba ne. Sannan sai mu koma mu yi magana akan matsayinsu dangane da kafa hujja asali, da me ake kafa hujja a shari'a,
kuma meye matsayin hankali a wurin su, kuma meye matsayin hankali a shari'a. Inda Allah ya sa lokacin ya ishe mu, abin da zamu tattauna kenan. Asalin farko da suke kira tauhidi, at-tauhid, kowa ya ji lafazin tauhidi ya san lafazi ne mai kyau, kuma bal ba wai zancen mai kyau ba, shine lafazi ma mafi kyau, domin shine asalin ginshikin addinin musulunci. In an ce at-tauhid, kai yanzu an tambaye ka tauhidi, me zaka ce? Kadaita Allah da ibada, abautawa Allah shi kadai, kar a hada shi da wani abun bauta daban. To wannan suna shine asali a gurin Mu'tazila, amma kuma ba yadda sauran musulmi suke fahimtar me ake nufi da shi ba. Nace sauran musulmi ana nufin ahlus sunna, waɗanda suke tsaye akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, masu ɗauko aqidunsu daga Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To su Mu'tazilawa suna cewa tauhidin nan abinda ake nufi da shi shine a kadaita Allah, a ce Allah shi kadai ne, la sharika lahu, Allah shi kadai ne, ba shi da abokin tarayya. Amma su abinda suke nufi shine shi kadai ne, kuma ba a siffanta shi da siffofi. Ai mun san maganar siffofin Allah, ko Allah yana da sunaye, yana kuma da siffofi. To a gun Mu'tazila ba za a dangana wa Allah ko siffa ɗaya ba, siffofi gaba ɗaya Allah ba a dangana shi da su, domin su sun ce wai in aka ce Allah yana da siffa, wani abu mai suna siffa bayan zatinsa, to ashe ke nan ba shi kadai ba ne, ya zama laisa wahida. Su ko tauhidi a wurinsu a mai da shi shi kadai, kun gane? Don haka suka ce in aka ce yana da siffa, siffar da za a fahimce ta daga suna, kamar misali a ce Allah daga sunayensa akwai al-alimu, ko wannan ita tabbataccen suna ne na Allah, as-sami'u, al-basiru, duk waɗannan sunaye ne na Allah. To a gun Mu'tazila za su ce mun yadda sunaye ne, amma wani abu mai suna sifa a ciro shi daga wannan sunan, a ce Allah yana da sifa kaza, suka ce su ba su yadda a faɗi haka ba. Don haka shi yasa sai su ce inna Allah ta'ala alimun bila ilmi, sami'un bila sam'i, basirun bila basar. Wannan aqidar Mu'tazila ce. Su suka fara ambato waɗannan, musamman kamar da zai zo mu ji kowaye ya fara, ana cewa daga Jaham ibn Safwan, wani zai ce to ya kuma Jahamiya, kuma sannan ana zancen Mu'tazila. Malam Ibn Taymiyyah yana cewa wannan yana cikin dalilan ma da yasa Mu'tazilawa ake itlaqin lafazin Jahamiya a kansu, saboda su suka tsayu akan wannan asalin da Jaham ya fito da shi, suka dora kuma suka ci gaba, ya zama asali a wurinsu. To abinda suke faɗa shine idan aka ce Allah yana da sifa, to ya zama akwai abin da ake kira ta'addudul qudama'i. Ta'addudu mene? Al-qudama'i. Yin suna cewa Allah qadimun ne. In an ce qadimun yana nan tun fil azal, ba fararre ba ne. Su kuma wannan lafazin qadimun sun yi amfani da shi ne wajen raddi ga Mu'tazilawa, ga falasifa. A gun ƴan falsafa, ya kamata mu ɗan koma bayan faɗi wani abu kafin mu dawo nan. Mahangar philosophers wajen tabbatar da samuwar Allah daban da mahangar mutakallimun wajen tabbatar da samuwar Allah. Su masu falsafa cewa suka yi, in muna so mu gane wannan halittar tana da mahalicci, to halittar za mu kasa gida biyu, ko ba halitta ba kai, kaunu, don akwai bai tsakanin kaunu da halitta. Suna cewa wannan kaunu, in an ce kauni shine duk samamman abu, duk abin da yake akwai shi, to ya kasu kashi biyu imma mumkinul wujudi wa imma wajibul wujudi wannan zancen in falsafa ne suka ce kowanne abu ko da ya zama samuwar sa mai yuwa ce ko kuma ya zama samuwar sa tilas ce wajibi ne to duk abin da yake samuwar sa wajibi ne to shine farko ba za su ce mahalici ba su philosophers musulmi sune suke cewa shine al-khaliq amma wanda ba musulmin ba dama ba sa fadar khaliqi domin ba su yadda da cewa wani karfi ne ya halicci wannan duniyar daga ba komai ba yace kun fayakun su ba su yadda da wannan daga nan aka samu fikirar kowanne abu tsirowa yayi daga wani abu don su a gurin su masu qidamul alam cewa suka duk abin da ka gani yana da abin da sababin da ya samar da shi shi ma da sababin da ya samar da shi shi ma da sababin da ya samar da shi shi ma da sababin haka za a yi ta tafiya ila ma la nihaya to har a je gun sababin da babu abin da ya samar da shi to wannan shine wajibul wujudi shi ya samar da sauran kaga ko wannan ba isbatul khaliqi bane Allah sa kula ganewa ana fahimta to wannan da ita ce mahangar ko hanyar da ƴan falsafa suke bi to su kuma mutakallimin sai suka ce ba su yadda da wannan ba domin ai akwai tabbatar da cewa duniyar nan ko halittar nan gaba ɗaya ba ta da mahalicci shine zai kai mu alqaulu bi qidamil alam don haka sai suka ce su hanyar da za su bi ta tabbatar da akwai Allah hanyar ita ce tariqatul ahdasi ko tarkibi sai su ce duk abin da kake gani to farare ne akwai lokacin da babu shi kuma canji da canje-canje sukan hau kansa dalilin ku fahimci wancan magana ita ce ta sa ni dawo kan wannan ma'ana duk abin da kake gani yanzu mutane mu yanzu ba mutane ba dan adam bane ga mu ai muna motsi motsin da ne haka na motsa hannu na ai yanzu nayi shi ko ba haka ba dan haka canji yana hawa kuma gashi ina ta magana wanda dazu ban yi ba wannan maganar yanzu nake yin ta wannan shi suke nufi da hudusi akwai abubuwan da ni hadisi ne kuma ina aikin hadasi yana hawa kaina abubuwa na aiki suna hawa kaina za a dake ni in ji zafi kuma lokaci zai zo mutum zai faɗi zai mutu to duk wanda yake da siffantuwa da wannan to ba zai rabu da wannan siffar ba don haka duk wanda kuma akwai shi amma ba zai siffantu da irin waɗannan abubuwa ba to shi ne mahalicci kun fahimci abin shi ya sa su mu'tazila suka ce to duk waɗannan abin da ake cewa siffofi duk ba a dangana wa Allah domin in ka ce yana magana to ashe wani sabon abu yana faruwa a kansa kenan ya zama ba kadimi ba su ko sun ce kadimi ne dan su raba abun biyu suka yi abubuwan nan ko ne kamar yadda waɗancan suka ce ko wajibul wujudi ko kuma mumkinul wujudi to su sai suka ce ko dai kadimi ko hadisi to shi mahalicci shine kadimi duk abin da ba mahalicci ba shine hadisi kuna fahimtar wannan hadisi kuma shine duk abin da da ba shi aka same shi kuma sannan fararrun abubuwa suna hawa kansa canje-canje suna hawa kansa siffofi kuwa sababbin abubuwa ne amma hangar su fa don haka sai suka ce in muka ce Allah yana da hannu Allah yana magana Allah yana da makami Allah yana kaza yana kaza to ashe kenan fararrun abubuwa sabi suna hawa zatinsa ya zama kenan akwai abin da ake cewa zati daban akwai abin da ake cewa sifa daban don haka an samu kadimi guda biyu ko ba daidai bane don haka dole a tabbatar da Allah ɗaya ne sai a ce tauhidi sai a ce babu siffofi kun gane zancen dama wahala ne da shi wannan shine ilmul kalami wannan zancen da kuka ji dai shine ilmul kalami ai ta zaurance ai ta surutu ta haka kuma za a fitar da abin da yake aqida ta addini to da haka suka kafa waɗannan abubuwa sai suka ce ai ba za a dangana wa Allah kowace sifa ba don haka ma'anar tauhidi a gun mu'tazilawa shine mene kowace siffofi kawai Allah haka yake kuma suka ce Allah ba za a ce yana sama ko yana ƙasa ko yana ba a'a kawai akwai shi akwai shi akwai shi kuma ba shi da sifa shine suke nufi suke cewa mawjudun wujudan mutlaqan bi sharti al-itlaq ma'ana a faɗi cewa Allah akwai shi amma kar a ce a wuri kaza kar a ce yana da kaza kar a ce yana da kaza ko sifa kaza baya magana baya ji baya gani ko baya sanin komai haka kawai dai akwai shi shine malamai suka ce kai wannan hanyar in mun bita ma'anarta shine babu Allah ko ba haka ba ma'anar wannan shine ba Allah domin kuwa ai babu wani abu da za a ce akwai shi yana nan kuma a ce ba shi da siffa duk abin da yake akwai shi to lalle yana da siffa in ku aka ce akwai abu kuma ba shi da wata siffa to lalle babu shi kuma ne shine abin da Jahm ibn Safwan ya tafi zuwa gare shi in dai ku manta kissarsa ba tunda yayi kiyasin ubangijinsa akan ruhinsa da ba a gani ba a ji ba a waɗannan abubuwa in ba ku manta da su to sai dauko yace haka ubangijin yake don haka shi yasa ubangiji a wurin Jahm ibn Safwan kawai akwai shi ne amma aka a kwakwalwar mai cewa akwai din amma ba a waje ba domin duk abin da aka ce akwai shi kuma ba shi da sifa to ma'anarsa ma'ana ce kawai aka amma ba a waje ba in ko a waje yake to lalle ko yana da sifa in ka karanta littafin risalat tadmuriyya ta Ibn Taymiyyah zaka fahimci wannan mabu'in da yadda ya mai da raddi ga su jahmiya da mu'tazila akan abin da ya shafi ithbatus sifat min haith al-asl da kuma ta karkashin ka'idojin nan nasa cewa da ya kawo guda biyu cewa duk abin da yake akwai shi to dole yana da sifa haka nan kuma ma'ana cewa ithbatu abin nan kai idan an tabbatar da wujudi to dole a tabbatar da sifa ya kuma kafa hujjar ko kuma ɗaya ka'idar da ya amfani da ita wajen raddi ga asha'ira cewa in an tabbatar da wasu siffofi to dole ne a tabbatar da wasu daban in mun zo kan asha'ariyya za ku ji wannan shi kuma zancen amma da Allah kafin in wuce kuna gane zancen nan ko a fasa shi ana fahimta sai to zancen da suke wannan shine tauhidi a wurinsu shine asalin a ƙarƙashin wannan asalin suka fidda aqidar su cewa alqur'ani makhluqi bidi'o'i guda biyu manya da suka gina ƙarƙashin wannan asalin shine cewa qur'ani mene makhluqi mana halitta ce ba siffa ce ta zatin Allah aqidar ahlus sunna kuwa alqur'ani mene siffa ce ta Allah siffa ce ta zatin Allah domin Allah madaukaki ya takallamu shi yasa aqidar ahlus sunna ita ce Allah yana magana tun fil azal Allah ne sannan kuma ya takallamu mata sha'a wa kaifa sha'a duk lokacin da abu ya faru ya ga damar magana zai magana haka Allah yake su a gurinsu ba za a ce lokacin da aka halicci annabi Musa aka so mai da shi annabi Allah ya yi masa magana ba za su ce ya za a yi Allah ya yi magana bayan shi kadimi ne in ya yi magana yanzu to fararrun abubuwa sun hau kansa kenan in ku sun hau kansa ya zama hadisi bai zama kadimi ba duk abin da yake hadisi kuwa la yakunu ilahan kun bai jonna da ka sai suka zuwa ga wannan yana cikin manyan bidiyoyi da suka fito da su na alqawlu bi khalqi alquran wanda dai suka karanta a cikin kusurfan tarihin abinda wannan bid'a ta jawo ta azabtar da manyan malamai irin su al-imam ahmad bin hanbal da daure su da sauran su da aka yi a zamanin a gwamnatin Ma'mun lokacin da suka yi ta azabtar da mutane dauloli guda uku da na al-Ma'mun da na al-Mu'tasim da kuma na al-Wasiq duk waɗannan khalifofi ne guda uku daga cikin khalifofin Bani al-Abbas wanda bayan su aka samu al-Mutawakkil wanda shine ya dakatar da wannan abu ya mai da ƙarfi zuwa ahlus sunna malaman hadisi kuma suka yada ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bid'a ta biyu karkashin wannan tauhidi da suke kira ita ce bid'ar nafyu ru'yatillahi fil akhirati sun ce bai halatta ba a ce za a ga Allah ko a duniya ko a lahira sun ce har lahira ba a ganin Allah domin sun ce wa in an ce za a ga Allah to yastalzim mafsadataini wai inda an ce za a ga Allah to akwai matsaloli guda biyu manya. Na farko kenan zai tabbatar da cewa Allah jiki ne, na biyu sannan kuma yana da wata jiha wadda za a kalla. Su ko a gurin su Allah ba jiki bane kuma ba shi da jiha, don haka ba a ganin Allah. Da haka duk ayoyin da suka zo a Qur'ani cewa mu'minai wujuhum yawma idhin nazira ila rabbiha nazira, duk suka ce kwata kwata, wannan duk ba haka ake ne. A gurin ba mu'tazili abu ne mai sauki ya ce maka aya bai yadda da ita ba. Wannan abin da suka kafa na asali shine asalin addini a gurin su, kuma sun gina shi ne gwargwadon hankalin su, ba gwargwadon nassoshi ba. Yawwa, za su ce a'a, ai in an ce abu kaza to zai zama kaza. To kuma in ka lura duk abin da suke korewa su ce ba za a dangana wa Allah sifa kaza ba, saboda sun yi tashbihin Allah din ne da halittarsa. Ko ba haka bane? Yawwa, za su ce don me za a ce Allah yana kaza? In an ce za a ganshi, ashe kenan jiki ne, domin dan adam baya ganin komai sai jiki. Kuma in za a ga abu dole ya zama yana da wani bangare da za a kalla. To kaga wannan tashbihin Allah ne da halittar Allah, tashbihin yadda ake ganin Allah da ganin halittar Allah. Ko ba haka bane? To kaga ba su kore waɗannan sifofin ba sai da suka yi tashbihi. Daga abinda suke tuhumar ahlus sunna da shi, cewa ahlus sunna sun sa wa Allah sifofi don haka sun kamanta shi da halitta, sai da suka fara yin haka su din, sannan suka kai ga wancan. Wannan dai ba mahallin raddin waɗannan maganganun nasu bane, amma tunda an kawo bai kamata a bar su ba tare da bayanin wannan raddin ba. An gane wannan asalin su na biyu shine asalin al-adl. Yanzu dai insha Allah kun gane, in an ce tauhidi al-tafammu mu'tazila me ake nufi? Nafi sifati ko na sifofi, ma'ana Allah haka kawai yake. Wanda in ka bi haƙiƙanin ma'anar wannan tauhidin shine babu Allah, domin ba zai yiwu a ce Allah subhanahu wa ta'ala yana nan sannan kuma ba shi da siffofi ba. Gashi ya gaya mana a Qur'ani, su da mabaruwansu da Qur'ani, abinda hankali irin nasu fa. Kullum ka ce hankali ba kowane irin hankali ba, yawwa, domin hankali abu ne mai muhimmanci a shari'a. Za mu zo mu yi maganar shin wannan abin da mu'tazila suke daidai yake da hankali, kuma sannan Qur'ani da sunna sun saba wa hankali. Insha Allah za mu zo mu yi magana akan wannan, domin wannan abin ne ya sa suka yi watsi da sunna kamar da za mu zo mu ci. Abu na biyu shine al-adlu, ko asalin su na biyu. Al-adlu shine me? Adalci. Suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala lalle adali ne. To kaga ko daga nan sun faɗi, tunda sun bawa da siffar adalci ga Allah. Ko ba haka bane? Yawwa, domin ita ma sifa ce. Yawwa, adalcin nan ɗayan biyu kamar da malamai suke ba da mayar musu martani. In kuna nufin adalcin nan sifa ce ga Allah, to kun rusa abin da kuka ce Allah ba a siffanta shi. Kuma sannan adalcin nan yaushe za a yi shi? In fil azal ne, to kun yarda da kaddara kenan, an rubuta. Ko ba haka ba? In kuma adalcin nan sai wani abu ya faru ne, Allah zai adalci tsakanin mutane ko ran kiyama, to shi ma dai hadisi ya hau kansa kenan, wani fararen abu ya zo ya hau kansa. Da haka duk kun rusa usulin nan. Haka ne ko ba haka ba? Wannan cin kafin mu shiga ciki. Abin da suke nufi da al-adlu su amma a mahangarsu ita ce, wai ya za a yi Allah ya zama shi ya ba da dama a yi abu kuma sannan ya azaba a kai? Wannan ina jin mun sha faɗarsa. Ko kun fahimce shi? Su abin da suke cewa ɗan adam da kuka gani ayyukan da yake aikatawa, musamman ayyuka munana da yake aikatawa, ya sha giya, ya yi zina, ya yi kaza, ya yi kaza, ya kalli mai, ya yi waye, duk waɗannan abubuwan, to ɗan adam shi ya ƙirƙiri aikinsa ya aikata, ba ruwan Allah a ciki. Ba ruwan Allah a ciki, ma'ana ba za su ce Allah ne ya halicci aikin ɗan adam ba. Domin wasu na ga in sun ce Allah ne ya halicci wane ya zina, to za a yi Allah ya halicci a yi zina, sai su ga kamar ya yadda kenan. Kuskuren da suka yi shine sun haɗa kamar irin zancen da muka yi ran da muka ba wani malami ansa da ya tambaya makon da ya gabata, cewa sun daidaita mashi'ar Allah da kuma yardar Allah, cewa abu ɗaya ce. cewa in ya ga dama aka samu kafirci daga kafiri, to wai kamar ya yadda da kafirci ne, don gudun haka sai su ce a'a, Allah ba shi ya halicci wannan aikin ba, shi bawa shi ya halicci kayansa. Su ƙoƙarinsu su tsarkake Allah daga yin zalunci ko daga san abin da ba daidai ba, kun fahimci abin? Don haka sai suka ce dan adam shi ya halicci aikinsa, ba Allah ne halitta. To kaga nan kuma ai an samu matsala. Ko Allah subhanahu wataala ya gaya mana shi ya halicce mu da abin da muke aikatawa. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah ya halicce ku da abin da kuke aikatawa. Don haka duk aikinka makhluqi ne lillahi, wa in kana fi'lan laka yunsabu ilayka fi'lan wa la yunsabu ilayhi, walakin anta wa amaluka makhluqani lillah. Yanzu me wahala a gane wannan? Ai duk gane ko sai an fassara? Allah subhanahu wataala idan kai aiki yanzu ka tashi kai alwala kai sallah, ko kuma ka aikata wani abu dai marar kyau, waye aikata? Kai ka aikata. Kuma ran kiyama wa za a yi wa hisabi? Kai za a yi wa, domin Allah ya baka ƙarfi, ya baka iko, ya baka tunani, ya baka hankali da fahimtar cewa kayi, an baka umarnin yi kaza, ka je kayi. An baka an ce an hana ka kar kai kaza, to kar kai. In ka je ka aikata abin da aka ce kar ka aikata, to ka saba wa umarni. In kuma ka aikata abin da aka ce ka aikata, shi ma ka saba abin da aka ce maka. To kaga ashe tunda an baka wannan kudurar ka zabi kai ko ka zabi kar kai, ashe an samu makami a kanka da za a yi maka hisabi. Wannan ita ce magana ta daidai. Amma duk abin da za ka yi din ba za ka aikata shi ba sai Allah ya ga dama, domin Allah shi ya halicce ka, shi ya sa idonka yake aiki, shi ya sa za ka kalli abin da yake halal za ka iya kallon haram. Allah ya ga damar ka kalli abin da yake mai kyau, shi ya ga dama. Da ya ga damar kar ka kalli mummunan abu sai a rufe idan, ko ba haka bane? Amma tunda ya bari kai ka zaɓi ka ga wannan abin, amma ba Allah maɗaukaki ne ya zaɓa maka ba, kai ka zaɓa. Amma halittar abin a jikinka ya baka ƙudurar gani, ya baka ƙudurar tafiya zuwa gidan abin da ba daidai ba, ya baka hannun da za ka ɗauka ka daki wani da zalunci, wannan duk shi ya baka. Amma kuma zaɓin yin waɗannan ayyukan waye ya yi? Kai kai. Don haka kai za a yi hisabi, ba Allah za a ɗora wa laifi. Ai kun fahimci wannan? To su a mahangarsu sai suka ce in dai Allah ya ba da dama a yi abu, to bai kamata kuma ya zo ya kama mutum da laifi ba. Su a ganinsu an yi zalunci, Allah kuwa mai adalci ne. Don haka mu tabbatar da adalci shi ne mu ce Allah bai san wannan abun ba, ma ba ruwansa da shi, bawa shi ya yi aikinsa, shi ya ƙirƙiri aikin, shi ya halitta aikin, Allah bai halitta aikinka. Kun halitta ai kun fahimci ma'anar zancen? Ya bayyana? To wannan shi suke nufi da al'adlu. Al'adlu wajen haka Allah adali ne, don haka ba za a dangana masa aikin bawa ba, bawa shi ya yi aikinsa kuma shi ya halicci aikin ma. To anan malamai suka ce ai kuwa mu'tazilawa sun zama sun tabbatar da mahalicci guda biyu, ko ba haka bane? Idan ga wani abu a cikin sarautar Allah da mulkin Allah, amma kuma ba shi ya samar da shi ba, an samar da shi ne bayan bai ga dama ba. Yanzu misali idan mutum ya sha giya, waye aikin shan giyar? Mutum ne. Amma kuma wannan aikin shan giyar halitta ce ta Allah, Allah ne ya halitta aikin da mai aiki, ba saboda Allah yana so ba. Irin yadda ya halitta kafiri, ba ya halitta kafiri ba, kuma yana kafircinsa, ko ba haka bane? To haka nan ko musulmi ne in ya sha giya, to aikinsa na shan giya aikinsa ne, to amma ba shi ya halitta aikin ba, domin shi ba shi ne mai sarauta mai iko ba, ba shi ne khaliqi ba, Allah ne khaliqi. An fahimci abu? Daga in suka ce bawa shi ya halicci aikinsa don tsoron kansa dangana wa Allah halittar abin da ba daidai ba, to shikenan ya zama sun tabbatar da mahalicci guda biyu an samu shirka, ko ba samu ba? Wannan bid'ar farko da suka fitar kenan karkashin wannan maganar al'adlu shine khalqu af'alil ibadi. Bid'a ta biyu dangane da wannan shine ilzamu الله تبارك وتعالى بأن يفعل الحسنة ولا يجوز له أن يفعل القبيحة. سوسك فتوة ولا تناني مؤتزلة وسكتي بحلت بألا يأيكة أبن دباش لكو كم واجبين أكن ألا يأيكة أبو ميكو. هاي وانا لفظ باش لدائن جي هكا سكفة لا سوسك فتاة سكر ربوت ومن يسكي نبي duka dan su samu kofar cewa aikin da bawa yayi marar kyau to ba Allah ne ba, don haka wajibi duk ayyukan Allah masu kyau ne, na'am duk aikin Allah mai kyau ne. Amma ina suka kasa gane abu, ai akwai wani zance da muka saba yi sau da yawa wajen bayanin in mun zo maganar hikimar da Allah madauki har ya halicci Iblis da sauransu, ba muna faɗi ba, me muke cewa wa zai tuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da kaga ya samar akwai hikima. Zunubai da ake yi ba Allah yana son su bane, baya so, dan adam shi ya saba wa Allah ya je ya zunubi, amma kuma aikata zunubin nan ya sabbaba masa a bude masa kofar tuba, ko ba haka bane? Kafirci da aka samu kafirai suka kafirci, mu'minai suka yi imani, ishe ba da kofar a samu jihadi, a samu wa'azi, domin da kowa mai imani ne to ba buƙatar wa'azi, ba buƙatar jihadi. A samu shaidan ya rika halaka mutane yana yaudarar su, hikima ce ta Allah, ko ba haka ba? Da babu wannan, da ba a samu ibtila'in da mutum zai ji Ubangiji yana tare da shi har ya saban Allah, har ya kuka, har ya tuba, har ya dawo zuwa ga Allah ba. To amma waɗannan ayyukan su abubuwan fi zatiha abubuwa ne marasa kyau, amma kuma ba aikin Allah bane, amma halittar Allah ce. To bambance waɗannan abubuwan biyu shine mu'tazilawa ba su yi ba. A bambance, akwai bambance tsakanin halittar Allah da kuma aikin Allah. Aikin da bawa zai yi marar kyau ba aikin Allah bane, aikin bawa ne, amma kuma me? Halittar Allah ne, domin Allah shi ya halicci bawan kuma ba shi ƙarfin yi da ƙarfin bari. An fahimci wani abu? Don haka sai a ce wannan makhluqun ne lillahi amma fi'lun lil abdi. Har Abul Hasan al-Ash'ari shekara sa 40 a itizali har ya bari, malamai suna malam ibn jami'a yana cewa wannan shine bigiran kuskuren kasa bambancewa tsakanin al-khalq wal makhluq wal fi'l wal maf'ul. Shi ya shigar da shi zuwa bidiyoyin nan da yawa har ya kasa gane wannan babi, inji ibn jami'a ba inji ni ba. To wannan dai zancen shi ma magana ce mai zurfi a wannan babi, amma ban sani ba ko kun gane ta. Aikin Allah gaba ɗaya mai kyau ne, hatta halittar Iblis da yayi aiki ne mai kyau saboda hikimar da take ciki, amma Iblis ɗin shi ne ba shi da kirki, ko ba haka ba ne? Yauwa, ɗan adam ya je ya yi laifi, Allah ne ya halicci hakan tare da shi, amma ba aikin Allah ba ne, domin Allah ya kawo nassoshi a Qur'ani ya ce kai ɗan adam kar kai kaza, tunda ku ya hana ka in mutum ya je ya yi saboda zaɓin da Allah ya bashi, to shi ne ya jawo kansa wannan laifi. An bin ji abin? Wa ma tasha'una illa an yasha Allah, wannan dan ya tabbatar da kudurar Allah da ikonsa akan abu. Wannan shi ne mai risala yake nufi da yake cewa wala yakunu fi mulkihi ma la yuridu, ba zai yiwu a cikin mulkin Allah a samu abin da Allah bai ga damar faruwarsa ba. An bai ji abin? Da aka faruwar miyagun abubuwa daga ayyukan bayi baya nufin Allah ne ya yadda da su, Allah ne yake son su, amma halittar Allah ne, halitta kawai ba aiki ba. Shi ko aiki nan kiyama in an zo hisabi ana dangana shi ne ga mai shi, ba wanda ya halicce shi ba. An bai ji abin? Don haka babu dalilin da zai sa mu mu'tazilawa su raba wannan abun zuwa ga wannan gidan, su fidda wannan bidiyoyi a ƙarƙashin wannan wato zance na al'adul. Ba a san yawaita zurfafa bayanai akan wannan, shi yasa nake ƙoƙarin in taƙaita kawai dai saboda fa'idar ɗaliban ilimi masu koma zuwa ga littafai su san waɗannan al'amura don su ƙara bincike a cikinsu. An gane wannan? Akwai mai shubuha? Shubuhar ba ta shige ku ba insha Allah, to shi ke. Abu na uku shi ne abin da ya sa aka kafa ƙungiyar ta mu'tazilanci, mas'alar almanzila bain almanzilatain. Wannan ƙauli da ake cewa almanzila bain almanzilatain ba a taba samun sa ba a tarihi, ba shi da asali a Qur'ani, ba shi da asali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba shi da asali a maganganun sahabbai, malamai da waɗanda suka biyo bayan su, tabi'ai da sauran malaman musulunci. Wasil ibn Atha shi ya fara wannan tunani, kamar da muka ji a farkon bayanin sababin da yasa ake kiran su Mu'tazila. Dalilin wannan sabanin da aka yi, amma kafin in faɗi sabanin zan gabatar da ƙaulin ahli sunna don ya zama shi kuka fahimta yadda ya kamata. Idan mutum ya mutu yana zunubi ko shan giya ko zina ko caca ko manya-manyan laifuffuka ne, ya mutu bai tuba ba, me ya makomarsa? Mece ce makomarsa a aqidar sunna? Ya mutu bai tuba fa, yawa ku tsaya mu ruba abin gida biyu ko uku. Mutum yana zina, yana shan giya, yana lalata iri-iri, kafin ya mutu sai ya tuba, shike nan magana ta ƙare ko? Mutum yana yin waɗannan laifuffuka sai ya faɗi ya mutu kafin ya tuba, to anan ne zance yake. Mutum yana kafirci, kafiri ne ko kuma ridda yayi, sai ya tuba kafin ya mutu, shike nan shi ma zance ya ƙare. Mutum yana kafirci ko ya ridda sai ya mutu akan haka, to wannan ba magana a kansa, wuta zai tabbata. Ko ina magana take? In mutum ya mutu yana zunubi babba bai tuba ba har Allah ya karɓi ransa, to in aka zo gobe kiyama gaban Ubangiji mai cece makomarsa? Wannan zancen shi ne haifar da wannan asalin a gurin Mu'tazilawa. Khawarijawa waɗanda dama aikinsu da sauƙi su fidda mutane daga addini, komai aka yi kafirci a wurinsu, duk zunuban nan kafirci ne. Tun a duniya in mutum ya yi zina a gun Khawarijawa, to ya aikata kafirci, ya zama ba musulmi ba. Kuma in ya mutu a duniya sunansa kafiri, a lahira ma sunansa kafiri, kuma mukhalladun finnari, za a dawo mar da shi a wuta ba zai fita ba har abada, domin hukuncinsa ɗaya da wanda ya mutu yana kafirci. Wannan aqidar Khawarijawa ne a wannan gefe, cewa a duniya sunansa kafiri. To ana nan sai wannan zance da ya taso shi ne ake tattauna a majalisar Al-Hasan al-Basri. A gurin Al-Hasan al-Basri, tunda shi malamin sunna ne, wannan ƙauli zai faɗa, shi ne wanda kuka faɗaɗa su. Makomar mutum tana ga Allah, in sha'a ghafara lahu wa in sha'a azabahu. Ƙarƙashin faɗin Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah baya gafarta ana a yi shirka da shi, ma'ana baya gafarta wa mutumin da ya mutu yana shirka, shi ake nufi. Ba ana nufin baya gafarta wa mai shirka ko ya tuba kafin ya mutu ba, ba haka ake nufi. Ai ba wanda ya fahimci haka da mu ko? In mutum yana kafirci sai ya tuba kafin ya mutu, zancensa ya ƙare kamar da muka ambata. Qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad sallam. Wannan zance kuru-kuru yake ko? To amma in mutum ya mutu, to Allah ba zai gafarta masa, amma sai Allah ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, amma yana gafartawa, yana gafarta wani laifin da ma duna zalika, ai ma duna shirki, laifin da bai kai shirka ba, to Allah yana gafarta shi, shi ma kuma sai ce mai liman yasha, ga wanda ya ga dama, ga wanda Allah ya ga damar ya gafarta masa. Me ake nufi kenan? Ashe kenan duk abin da ba shirka ba, in mutum ya mutu a kai, to halinsa ɗayan biyu ne. To wannan shi ne malamai suke cewa fa huwa tahta al-mashi'ati, yana ƙarƙashin mashi'ar Allah. Ma'anar wannan ma'anar tahta al-mashi'an kenan, cewa in ya mutu yana zunubi babba, ran kiyama ko dai Allah ya gafarta masa, a ce to je ka an yafe, ko kuma Allah madauki ya azabtar da shi, amma a ƙarshen lamari za a fito da shi, ko da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da ceton sauran masu ceto da Allah ya zaba su ceto, sai a fito da shi daga wuta, sai a sace aljanna, saboda shi bai mutu kafiri ba. Kun fahimci abin? Domin wanda yake bai mutu kafiri ba, ba zai dawoma a wuta ba. an gane duk wanda yake ya mutu kafiri shine mai dawoma a wuta, amma in dai mutun ya mutu musulmi to ba zai dawoma a wutar jahannama ba. Ai ku wannan shine kaulin ahli sunna. To kai Wasil ibn Atha sai kace a'a mu ba mu yadda da maganar Khawarijawa mu ce masa kafiri ba, kafirin tayi masa tsanani, ku kuma da kuka ce masa mumini mu ba mu yadda ba, sai dai a sa shi a wani wuri sunansa manzila bainal manzilataini, sunansa fasiki kharaja min al-imani wa lam yadkhul fil kufri, a sunan duniya kenan, a duniya sunansa ba kafiri ba ba mumini ba, yana manzila bainal manzilataini, amma a lahira sun tafi tare da Khawarijawa cewa zai dawoma a wuta. Ku bambance wannan ɗaliban ilimin musamman, yau ba gaba ɗaya da Khawarijawa da Mu'tazila suke cewa kafiri bane, yauwa a gun Mu'tazila ba a kafirta shi, amma dai ran kiyama a lahira zamansa na lahira sun yadda da Khawarijawa tare hukuncinsu ɗaya a kansa cewa ba zai fita daga wutar jahannama. An gane wannan shi ake nufi al-manzila bainal manzilataini. Kuma kunga da jin nassoshin dalilan aqidar ahlus sunna kun san raddi akan wannan matsala insha Allah. An fahimci wannan? To wannan shine asalin suna uku daga cikin manyan abubuwan da suka kirkira na bid'o'i karkashin wannan shine salbin mumini daga lafazinsa na imani, sannan kuma da kore ceto karkashin wannan ka'idar suka ce ba a ceton kowa. Daga cikin aqidar Mu'tazila shine babu ceto, abinda ake kira ash-shafa'a. Duk da kwanan muna darasin ash-shafa'a a cikin littafin Kashfu Shubuhat mun tattauna akan akwai bambanci tsakanin ash-shafa'a da abinda Bahaushe ke cewa ceto. Ko yawa ash-shafa'a da lafazinta yazo a Qur'ani da kuma lafazinta yazo a cikin hadisai wani abu ne, amma Bahaushe dai loosely haka yake fassara da Hausa. In an ce meye ash-shafa'a sai ce ceto, amma asali shi Bahaushe in yace ceto ba yadda ake nufi da shafa'a yake nufi, domin ma'anar ceto a gun Bahaushe shine me. Amma kafin faɗa wani ya gaya mana meye ceto da Hausa, wai kowa iya Hausa ne, meye ceto da Hausa na a cire mutum daga azaba na yawa a tseratar da mutum a cire shi a kubutar da shi yawa. To waɗannan kalmomin duka su ne, in ku kula ceto waɗannan kalmomin ne, amma shi ko lafazin shafa'a, ita lafazin shafa'a wanda Allah ya faɗa to ba wannan abun bane a cikinta. Shafa'a ran kiyama ma'anarta Allah yana so ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna matsayinsa, sai a kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a bashi izini ya ceci su wani da wani, ma'ana ya je fito da su wani da wani, ko ya roki Allah ya yi wani abu, a roki Allah a yi hisabi, wannan shine ash-shafa'atu al-kubra ko al-udma, ya roki Allah ɗan aljanna su shiga aljanna. Idan aka hukunci aka gama komai fa, ba kawai zuwa za ka yi gadangadan ka buɗe ka ce a buɗe ma kofar aljanna ka shiga ba, tana rufe, babu wanda zai je ya kwankwasa a buɗe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine farkon wanda za a buɗe kofar aljanna. Sai ya roki Allah, ya Allah ɗan aljanna sun haɗu an gama hisabi a ba su dama su shiga, sai a ce su shiga. To wannan shi ma shafa'a ce. Asalin shafa'ar a lugar larabci ita ce wannan, kamar a duniya me ake nufi a duniya ceto, ko da a lugar larabci a duniyance shine a ce in kana son aiki a wata ma'aikata sai ka samu wani babban mutum da ake ganin girmansa a wurin, ko sai ka kai takardunka sai ya rubuta note a sama sai ce wannan na san shi, kaga ya haɗa buƙatarsa da buƙatar ka, wannan shine shafu, shine shafa'i. To daga nan aka samu shafa'a, ya zama ba wuturi ba, da mai neman shi kadai wuturi ne, sai aka hada da sai da bukatar babban da bukatar karamin sai aka samu bukata biyu sai aka daka aka hada aka kai gun babba sosai shine ne ba da wannan a duniyan ta haka ne to kun ga amma a lahira asali lillahi shafa'atu jami'a gaba ɗaya ce to na Allah shi zai zabi wa zai yi shi zai bashi umarni kuma sai ya yarda da wanda za a ceta din sannan a cece shi haka dai lafazin ceto daban lafazin shafa'a daban amma dai mu ci gaba da fassara shi hakan ban ce masa kuskure ba amma dai ka fahimci me ake nufi da shafa'a me ake nufi da lafazin ceto a Hausance a bashi haka to a gurin mu'tazila karkashin wannan manzila bainal manzilataini bid'ar da suka fito da ita ita ce babu ceto ko in ce karkashin infazul wa'idi ba a wannan ba zan zo kan alwa'd wal wa'idi ko cewa wajibi ne Allah ya zartar da wa'adin da yayi na azaba ko narkon azaba da yayi alƙawari duk wanda yayi kaza sai an azartar da shi to sai suka ce to ashe kenan haramun ne a ce akwai wani abu mai suna ceto shi yasa zaka ji waɗanda suke inkarin hadisai a zamanin yanzu suke cewa duk wani zance za a yi ceto ran kiyama duk ƙarya ne kun taba ji ko ba ku taba ji ba to asalin wannan abun daga gun mu'tazilawa suka dauko shi Allah ya sa kun fahimci zance mu tsaya anan nan gaba in mun zo zamu karasa asali guda biyu alwa'd wal wa'id zamu maimaita wannan zancen bid'ar da suka kirkira akan wannan da kuma sauran abubuwan da suke da alaka da haka din insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shirye da mu Allah ya bar mu akan tafarki Allah shirye da wanda suka karkace daga hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kullum ina fadakar da mu kuma ina tambaya akan irin waɗannan abubuwan muna tattauna su a rika tambaya akan su kada wani yanzu kuna ji an faɗi wasu abubuwa na shubuhohi matsalar mutum idan bai tsaya yayi tambaya ba sai anan ne ma shubuhar wani za ta shige sai ce ni fa zancen mu'tazila na ga fa is logical fa to ya shiga matsala yawa duk abin da kaji baka tambaya ba ai baka fahimta ba yana da kyau kai tambaya a kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu to mu tsaya kan haka sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am ba shi suke nufi ba ai ina jin ni ban taba jin ma dai haka ma ana faɗa dama ko sihirul kalam kuke so kace to ina jin dai kawai ba a fahimci abun bane ai iya bayani da za a fahimta ko dai fasaha da zalaƙar harshe da fidda kalami yadda kowa zai gane da kuma akwai dai wata baiwa da Allah ya hore wa wasu mutane in suna magana da wahala a ce duk jahilci mutum bai gane ba to wannan ba ilmin kalamu ba to ilmin kalamu kun ji asalinsa da ma'anarsa ba shi ne ilmin kalami da alaikum salam barakallahu fikum na'am a wannan hikayar da suka hakaito na sababin itlaqin lafazin mu'tazila akan wannan firkar shine suka kawo wannan lafazin gharibi amma asali murji'a qaulin su duk wanda ya aikata laifi to ba ruwansu wannan laifin ba shi da tasiri akan imaninsa ai mun faɗi wannan ba sau ɗaya ba suna cewa fa huwa kamilul imani bal imanuhu mithlu imanil mala'ika haka suke cewa su murji'a yawa duk laifinsa yawa amma a cikinsu akwai masu itlaqin lafazin fisqu a kansu saboda me saboda ya aikata abin da aka ce kar ya aikata ta nan fisko ya zo amma sakamakonsa me amma shi ma duka a wannan lafazin ne da suka zo da shi a cikin littafin mu'tazilawa da suke bayanin sababin kiran mu'tazila to amma in ba haka ba asalin kaulin murji'a shine wannan kamar da ka ambata kuma da muka sha ambatarsa cewa mai laifi wanda ya aikata kabiratu ko kabira min kaba'irudh-dhunub to lalle baya tasiri akan imaninsa, mai imani ne kammalallen imani. Allah ya kyauta. Ko na amma. Babu, in kana nufin da sunan Mu'tazila da wannan sunan babu, amma in ana nufin fikiras ta waɗannan abubuwan ko ɗaiɗaikun matsalolin duk akwai. Yawwa, musamman dai matsalar gabatar da hankali akan nassi, kaga akwai ga sunan yanzu rationalist da kake ji da yawa, da masu son a canza addini dole ay reforming musulunci, ay modernizing Islam ya zama ya dace da zamani, su ma ai aqidar Mu'tazila suke. Yanzu Ahmad Amin daga cikin malaman da suka tasirantu da fikirar Mu'tazilawa, kun san dai Ahmad Amin cikin shingidi kuma Ahmad Amin ɗaya ne daga cikin ɗaliban orientalist a Egypt, wanda ya rubuta Fajr al-Islam, Buhal al-Islam, din nan ba ku taɓa jinsa ba. Suna cikin ɗaliban su Taha Hussein, shi ne yake cewa al'ummar musulmi ta yi hasara da ta rasa littafin Mu'tazilawa, yadda aka yi bari su mutawakkil suka zo suka dakatar da cigaban Mu'tazilanci bayan zamanin Al-Wasiq. Wannan hasara ce saboda su ne ƴan ahlut tanwir, wanda aka haskaka musu kwakwalwa suke gane abu. Shi yasa zaka ga su Ahmad Amin kullun zancen su Qur'ani an saukar da shi ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya dace da wannan zamanin. Amma mu ƴan wannan zamanin ba za a kawo mana waɗannan nasoshin a ce mai aiki da su ba. Shi yasa Taha Hussein a 1952, Taha Hussein lokacin shi ne head of department na abin nan Jami'atul Qahira, bangaren abin da ya shafi ilmu abin kai, wazirul ma'arif kai, lokacin shi ne wazirul ma'arif, ministan ilimi, da ya dawo daga Jami'atul Sorbonne a Faransa, shi aka bawa minista. Wannan yana da cikin sabbaba dalilin canza Misrawa da kawar da su daga karantarwar Qur'ani da hadisi. Taha Hussein da ma ba sa son Qur'ani, ba sa son a tafi da karantarwar Al-Qur'ani. Kuma irin wannan abin shi ne aika aka je Yemen, aka je aka binciko littafan Mu'tazilawa da yawa, ɗaruruwa haka aka binciko, aka zo da su Misra aka buga su. Wasu littafan da tun zamanin bayan su Al-Qadi Abdul Jabbar da Abul Qasim Al-Balkhi, ba a san waɗannan littafan ba, duk a lokacin suka zo suka samu su a 1952 aka yi ta buga su. Shi yasa zaka ga wannan aqidin a karanta waɗannan littafan na Mu'tazila ko masu irin wannan tunanin, duk wanda ya je irin wannan wuraren ya karanto, to zaka ga zai zo yana cancanza abubuwa, sai ku masu cewa sai an bi Qur'ani da sunnan nan da Allah, duk za ku sa musuluncin wahala. Kawai a ajiye waɗannan abubuwan, ya dace da zamanin su ne, mu ma a zamanin mu yi abin da ya zo. Shi yasa zaka ga ba ruwan su da haram da halal abubuwa. Allah ya kyauta. Zan san yana da yawa, kuma waɗannan matsalolin su ne matsalar mu a zamanin yanzu, su ne matsalar mu, manya-manyan abubuwan da suke buƙatar a tsaya a yi maganin su, duk sun tattaru ne dangane da waɗannan. Ina faɗin wata magana sau da yawa, kuma ina nanata ta cewa kun ga duk matsalolin da muke ciki yanzu na addini gaba ɗayansu daga farko har ƙarshe sakamako ne na faɗa tsakanin wahayi da hankali. Ina faɗi wannan ba sau ɗaya ba ko? To duk wannan zancen da muke, dalilin wannan lekciyocin ba da muke, duk akan wannan wahayi da Allah ya saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen shar'in wannan wahayin, shin sun isa dan adam ya rayu da su har kiyama ta tashi, kuma ya samu sa'ada a duniya, kuma in ya mutu akan haka ya samu sa'ada a lahira shiga aljanna, ko ba su isa ba? To duk wanda ya yarda da wannan shine zaka ga yana tare da gaskiya. Amma duk ƙungiyoyin nan da kake gani ba su yarda da wannan zancen, sun saba, ko dai ba su yarda da waɗanda suka nakalto Qur'anin ba, saboda akwai wani abu da zuciyarsu take so babu shi a cikin Al-Qur'ani, don haka sai suka ce ba su yarda da Al-Qur'ani ba, kamar Shi'a. Ko kuma su ce su akwai wasu abubuwa da suke ganin ba haka ya kamata a ce ba, saboda suna so su ba da kariya ga addini dangane da philosophers to sai an ajiye wasu abubuwan na Qur'ani a canza Qur'ani ya dawo ya dace da ka'idojin philosophers da aka zo aka san ilimin su a yanzu dangane da Allah dangane da mala'iku da sauran abubuwa na metaphysics ko kuma mutum ya zo ya ce rayuwar nan ana samun ci gaba na kere-kere sun ga turawa ko in ce mutanen yammacin duniya da gabashin duniya an ci gaba ta hanyar ilmomi na sciences engineering da abubuwa an kirkiri kere-keren da duniya take da dadi don haka kuma ga musulmi kullum mu ne sai cuce-cuce sai fada tsakanin mu ba mu da wannan ci gaba sai su ce to kun gani wannan musuluncin da kuka makalkale shi ya jawo mana ba mu da wannan ci gaba wannan shi ya haifar da aka samu irin wannan fikirar ta Taha Hussein cewa a aje wannan Qur'anin har larabci sai da suka yaka larabci fasihi suka ce gonda a rika yaren misrawa irin wannan gargaliyar tasu da suke yi sun kusanta shi yasa har yanzu shine official magana har shugabannin kasar irin ta suke ba sa yin fasihi na alƙur'ani sai a cikin jami'a a juzuwa saboda me saboda dai duk araba mutane daga larabcin alƙur'ani har larabcin ba a amince ba to haka zaka samu irin waɗannan yan bokon zamani waɗanda ba su yadda da addini ba kuma suke ganin dole ne addinin nan ya tafi dole da zamani to za ka ga suna karkata zuwa ga wannan irin ra'ayoyin cewa wannan ra'ayoyin Qur'ani a zamanin da aka saukar da shi an saukar da shi ne a wani context don haka mu kuma context ɗinmu daban ne da Allah ku rika aje wannan maganar ku zo mu yi zancen zamaninmu to duka masu inkarin sunna duk suna ciki kuma insha Allah duk waɗannan za mu zo mu yi magana a kansu insha Allah da tarihinsu da aƙidun da suka ambata Allah ya kyauta mana barakallahu fiikum insha Allah.